Masya-Allah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Yawmuna litini 28 ga watan Al-Muharram shekara ta 1443 wanda yake yayi daidai da 6 ga watan August shekara ta 2021. A yau kuma da izinin Allah zamu ci gaba da karatun An-Nazmul Habir cikin wannan daura da Allah ya sa muka faro, kuma muna fatan wannan shine satin karke ne kammala wannan daura. Yau shine zamu karatu na 6 in Allah ya yarda. Zamu tashi kan Jam'ul Qur'an ko?
Na'am.
Malam ya ci gaba da cewa a baiti na 105 matashiyan karatun mu dai shine Jam'ul Qur'an. Wato wannan darasi zamu ji bayanin yadda aka tattara Al-Qur'ani ne. Wa asharul jam'i ala tahqiqi fi asri dhal khalifati as-siddiqi musammiyan bil mushafi ash-shari shahiri min duni munkirin wala nakiri wa ba'dahu Uthmanu ya Rashidu wa nasruhu li harfihi jadidu li qawli nasihim bila tawani a'ni bihi Hudhaifatal Yamani. To Jam'ul Qur'an ana yin amfani da shi da ma'anona daban-daban, amma ya fi shahara da ma'anona guda uku. Jam'ul Qur'an yana da ma'anan tattara Al-Qur'ani a rubuce shi kamar yadda aka fara rubuta shi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jam'ul Qur'an yakan zo da ma'anan tattara Al-Qur'ani ko kuma bari mu dauke shi ma'ana guda biyu kawai. Jam'ul Qur'an yakan zo da ma'anan tattara Al-Qur'ani sawa'un haddace shi ne koko a wani guri kaman cassette audio ko television ko makamancin wannan, shi ma nau'i ne na Jam'ul Qur'an. Sannan Jam'ul Qur'an kuma yakan zo da ma'anan rubuce shi. To rubuce shi din yana da halaye guda uku, marahil guda uku. Akwai rubuta shi da aka yi lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam, domin da zana an saukar masa da aya sai ya kira wasu daga cikin sakatorinsa wanda suke kusa, sai ya ce aya kaza ku rubuta ta a guri kaza, aya kaza ku rubuta ta a guri kaza. Sannan kuma akwai Jam'ul Qur'an marhala ta biyu lokacin sayyidina Abu Bakrin, wanda yake a lokacin an tattara shi ne da Nasir da Mansur ɗinsa duk suna haɗe. A lokacin kuma an haɗa shi ne da surorinsa ba maganan a ayoyinsa kawai gabaki ɗaya, ba maganan cewa wannan sura kaza ne ko kuma makamancin wannan, an dai haɗa shi ne kai guri ɗaya. Sannan kuma a wannan lokaci ba ɗige-ɗige, ba wasu sila, haka aka tattara shi guri ɗaya. Sannan kuma a wannan lokaci, lokacin Abubakar, akwai Nasik da Mansuk duka an tattara su. Amma lokacin marhala ta uku, lokacin Uthman bin Affan, shine aka sami tace Al-Qur'ani daga duk abin da ke ba Al-Qur'ani ba, ma'ana duk abin da ke ba tabbaci akan cewa Al-Qur'ani ne, to ba rubuta shi a cikin musafi ba. Misali, ayoyin da aka shashare su mansukhat lafzan wa tilawatan duka ba su a cikin Al-Qur'ani lokacin da aka rubuta a zamanin sayyidina Abu Bakr, Uthman afwan. Kuma a wannan lokaci ba wai sake sabon rubutu aka yi ba, a'a, abin da aka rubuta ne lokacin Abu Bakr khalifa, halifan farko, shi ne dai Uthman ya sa a karɓo daga wajen Hafsa. Bayan an karɓo sai ya sa aka tace shi da makamancin wannan. Bayan an tace shi aka rubuta abin da ake da tabbaci shi ne ayoyi na Al-Qur'ani kawai. Mun fahimci wannan ko? Kamar yadda za mu ji insha Allahu ta'ala. Wa asharul jam'i, mafi shaharin lafazin aljam'u watan tattara Al-Qur'ani ala tahqiqi bisa ga matabbacin zance, fi asri dhal khalifati as-siddiqi, shine ya kasance ne a lokacin Abu Bakar khalifa na farko. Wato ma'ana yana son yi mana bayani ne akan cewa Jam'ul Qur'ani yakan zo da ma'anona daban-daban kamar yadda muka yi bayani da izinin Allah lokacin da muka fara karatun dirasatul filmul Qur'an, in Allah da za a ga irin waɗannan ma'anona din da kuma bayani akan waɗanda suka shahara dalla-dalla. To Jam'ul Qur'an lokacin Abu Bakar Allah shaddada shi as-siddiq, musammiyan bil mushaf shine wa aka kira shi da al mushaf ash-shahiri wanda ke shine sunan da yafi shahara min duni munkirin a wannan lokaci Abubakar ya tattara sahabbai ya tattara sahabbai domin yabijarantar musu da maganar tattara alqur'ani to babu wanda ya masa inkari a lokacin nan shine min duni munkirin babu wanda ya masa yace karkai wala nakiri babu kuma wanda ya masa haka farkon al'amarin lokacin ko kuma bayan an yakin bi irin mauna sai aka sami mahaddata alqur'ani guda 70 duka sun yi shahada ko kuma sun fi haka to a wannan lokaci hakan watan rasuwan ko shahadan makaranta alqur'ani wa annabi irin mauna kamar yadda bukhari ya rawaito sai ya fitar da Umar bin Khattab shi kuma sai je ya sami Sayyidina Abubakar ya fada masa gafa abin da ke faruwa ina gudun kada wannan mutuwa ya shahadan da alarmomi sahabbai suka yi ya karu dan haka kai sauri ka sa a tattara alqur'ani guri da Abubakar a lokacin nan sai ya masa taraddudi anya ya kamata a ce kai wannan aikin kuwa to Umar dai bai gushi ba yana ta janyo masa hankali har dai Allah ya fahimtar da Abubakar ne Siddiq Allah shaddada shi cewa ashe tattara alqur'ani nan akwai muhimmanci daga nan ne sai ya sa aka kira Zaid bin Thabit shine suka jibantar mishi da wannan aiki Zaid bin Thabit da ya ji aikin da aka ce ana son yayi na tattara alqur'ani yace kai wannan aiki wallahi da a ce sun kallafa min tumbuko wani dutse ne daga cikin duwatsu da ya fi min sauki fiye da abin da suka sani in aikata wato ma'ana Zari bin Sabi shi ma a farkon al'amari bai yadda ba ya ga ya za a yi a ce ya aikata bid'a kamar yadda shi ma Umar Abubakar shi ma haka to bayan Allah ya fahimtar da Zari bin Sabi muhimmancin wannan aiki sai ya ce to bari zai yi din daga nan aka hada shi da waɗanda suka taimaka masa daga nan sai ya fara bibiyan ayoyin alqur'ani yana ta bibiya daga nan ne ma har ya sami ayan karke ko kuma ayoyi biyun karke na suratul tauba da Abu Khuzaima al-Ansari wanda yake babu wani sahabi wanda ya samu waɗannan ayoyin guda biyu a wajen shi kamar yadda hadisin Bukhari ya tabbata da haka shine malaki cewa musammiyan bil mushaf sharifi mushaf lokacin alqur'ani da aka tattara shi a lokacin nan sai aka samu shi suna mushaf sun yi ta kare juna ilimi akan wani suna za a samu shi wannan na cewa sa kaza wannan na cewa sa kaza sai bayani ya iso cewa su mutanen Habasha ko makamancin haka su suna kiran littafi da mushaf to daga nan ne sai aka sama alqur'ani mushaf a lokacin nan amma waɗansu malamai kuma suna ganin ba a lokacin ne aka fara kiran shi da mushaf ba abinda aka fara kiran shi a lokacin shine suhuf saboda mene ba a tace shi ba bayan lokacin Uthman ne da ya sa aka tattara alqur'ani shine a lokacin aka sami shi suhuf mushaf afwan jami'in shi masahif kamar yadda muka yi bayani a wannan lokaci da aka tattara alqur'ani lokacin Abubakar Allah shaddada shi an tattara shi ne wata an rubuta shi ne cikin ababen da ya sauƙaƙa musu kamar misalin fatu jimammun fatu fata da aka jimita ta yi laushi aka gyara ta da magarya kamar yadda muke jima yanzu mu da toka su a lokacin babu takaddu ba birka ba abin da ya kamata takaddu ma amma sai su rinka amfani da kiragu watan fata wacce aka jemeta ta yi laushi ita ce suke rubutu alqur'ani a jiki sannan kuma su rinka yin amfani da kasusuwa kamar Allah ka faɗa lauhul kataf ko katif sun yi amfani da shi wajen rubuta alqur'ani sai su fike shi su gyara shi su goge shi sai su rubuta alqur'ani sannan kuma a wannan lokaci sun yi amfani da duwatsu irin dutsen nan mai silisili mai fadi shi ma sun yi amfani da shi a lokacin nan sannan gefen zarganniyar dabino idan aka ballo ganyen dabino dogon nan ko to wajen ainihin inda yake jikin icen mai dan fada-fadin sukan gyara shi shi ma sai kamar allo to da an yi amfani da irin waɗannan ina da wani littafi wanda yake yaddi aka kawo hotunan irin waɗannan ababan idan Allah bani iko na ganshi zan fito da shi gani insha Allah to bayan an tara alqur'ani a wannan lokacin Uthman sai malam ya cigaba da cewa ba'adahu Uthmanu Rashidu na'am wa ba'adahu Uthmanu ya Rashidu wa naskuhu li harfihi jadidu wa ba'adahu bayan tattara alqur'ani da aka yi a lokacin Abubakar Allah shaddada shi Uthman sai lokacin kuma Uthman ibn Affan kar ku manta labazin jam'ul qur'ani yakan zo da ma'anona da yawa amma rubuce shi watan da ma'anar rubuce shi shine malam ya kawo mana anan dan haka za ku ga takaitu a lokacin da aka fara tattara alqur'ani lokacin sayyidina Abubakar sannan kuma sai aka zo Uthman ibn Affan kai sai wa ba'dahu Uthman daga nan ya Rashid ya kai shiryayye Rashid fa'il ko bi ma'ana fa'il ay ya Rashid ya Rashid to amma a wannan ma'auni yana nuna cewa ismul fa'il ne Rashid din wa ba'dahu sannan kuma bayan wannan lokaci wato lokacin da aka tattara alqur'ani zamanin Abubakar Uthman sai kuma lokacin Uthman wanda shi ma a lokacin sa an tattara alqur'ani wa naskuhu li harfihi jadidu wa naskuhu da kuma kofin shi li harfihi ga harfansa jadidu bisa ga wani uslubi da tsari sabo wato ma'ana ina son yi nuna maka bambanci tsakankanin tattara alqur'ani a lokacin Umar da kuma lokacin Uthman shine a lokacin Uthman ba wata aya da aka rubuta ta a cikin abinda aka rubuta kamar fatu haka sai wacce aka tabbatar da cewa aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani na farko sai an samu shaidu guda biyu na farko shine a sami ayan ga wani ya haddace ta ko da zaka zo da aya a rubuce sai an samu wani ya haddace ta na biyu kuma dole sai an sami ita wacce nan ayar an rubuta ta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ya sa a rubuta ta shi Uthman bin Affan ba karkashin jagorancin Zaid bin Thabit to Zaid bin Thabit a wancan lokaci na Abubakar shi aka zaba ya zo ya tattara alqur'ani haka nan ma lokacin Uthman shi aka jibantar da shi ya jagoranci tawagan da suka hadu wajen tattara alqur'ani na mutanen nan guda uku waɗanda Uthman bin Affan Allah shaddada shi ya ba su guidance and counseling cewa idza khalaftum antum wa zaidun fi shay'in min alqur'ani faktubuhu bi lisani quraish ko makamancin haka wato ma'ana bayan Uthman bin Affan ya zabo mutane guda uku akwai Zaid bin Thabit da kuma sauran mutane guda biyu sai Zaid bin Thabit sai Uthman bin Affan ya ce musu idan har kuka sabani yanda za a rubuta waɗansu kalmomi na alqur'ani to ku duba ku ga a harshe na Qurayshawa lahaja ta Qurayshawa su ya suke rubuta harafin yanda kuke yanda suke rubuta haka za ku rubuta an samu bayani cewa sun yi sabani akan yanda za a rubuta kalma guda daya ita ce at-tabut inna ayata mulkihi an yata kuma tabutu fi sakinatin min rabbikum shin za a rubuta ta ne da ta'un maftuha ko ko ta'un marbuta shine sai shi Zaid ya ce da ta'un maftuha sannan sauran kuma ko kuma wanda daga cikin su yace shi za a rubuta ne da ta'un marbuta ko kuma makamancin haka bayan sun yi wannan sabani sai suka zo suka faɗa ma Uthman bin Affan sai yace a'a yaya Qurayshawa suka rubuta sai aka ce ai suna rubuta tabut da ta'un ce maftuha sai yace to a rubuta da ta'un maftuha shikenan sai aka kashe wannan dan khilaf da aka sama. Mun fahimci wannan ko? So a lokacin nan an rubuta Al-Qur'ani bayan an tabbatar da cewa duk abin da aka rubutan nan lallai an kare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita, kuma an haddace ta kuma an rubuta ta a gaban shi. Ababan da aka rubuta a cikin Al-Qur'ani lokacin Abubakar, kamar misalin tafsirin waɗansu kalmomi, kamar sharhi da waɗansu bayanai waɗanda waɗansu sahabbai suka rubuta a gefen masahib dinsu. To waɗanda suka ɗauki masahib din sai suka ɗauka kamar ayoyin Al-Qur'ani ne ko makamancin wannan. To sai aka haɗa su aka rubuta koyi duka. To lokacin Uthman bin Affan, duk abin da ba a da tabbaci a matsayin cewa Al-Qur'ani ne ba a rubuta shi ba. Mun fahimci wannan ko? Allah ka sa mu dace. To menene bambanci tsakankanin tattara Al-Qur'ani lokacin Abubakar da kuma Uthman? Zamu ji malam sai cika cewa li qaulina sahim bila tawani, haka ne ko? Ani bihi Hudzaifah al-Yamani. A lokacin Uthman bin Affan an tattara Al-Qur'ani ne li qaulina sahim, saboda kuka ko kuma magana ko kuma roƙon mai nasiha, bila tawani, ba tare da jinkiri ba. Ani bihi, ina nufin da shi da wannan magana nawa Hudzaifah al-Yamani, watan nan mai nasiha shine Hudzaifah al-Yaman. A lokacin da aka je yakin Afirka, aka yaki waɗansu garuruwa kamar misalin Armenia da su Azerbaijan da makamancinsu, shine sai Hudzaifah al-Yaman sai ya ga yanda sahabbai tabi'ai wato da mahalarta yakin suka rinka sabani akan kira'o'in Al-Qur'ani. Wannan na cewa kira'a ta tafi taka, wannan na cewa kira'a ta tafi taka, wasu ma suka rinka dauka ai waɗansu suna karanta Al-Qur'ani ba daidai ba. Mun bance wannan ko? Har ta kai ma waɗansu suna laifantar da wani, wato suna nuna waɗansu sun yi laifi wajen karatun Al-Qur'ani. To sai hakan ya firgitar da Hudzaifah bin Yaman, ko Hudzaifah al-Yaman, sai ya zo wajen Uthman cikin firgici da damuwa, ya ce masa kai sauri ka riski mutane wajen wannan littafi nasu tun gabanin su sabani kamar yadda Yahuda suka sabani akan littafansu. Wato ma'ana ya musu ishara da cewa lallai ya sauri ya sa a tattara Al-Qur'ani a rubuta shi a guri ɗaya wanda zai zanto jagora ga mutane. Shi yasa ake ce mishi Al-Mushaf al-Imam, Al-Mushaf al-Imam. To bayan wani lokaci Uthman bin Affan ba tare da jinkiri ba sai ya sa shi ma aka tattara Al-Qur'ani, ya aika wajen Hafsa cewa ta bar shi Al-Qur'ani da aka kwafe aka rubuta lokacin Abubakar, wanda bayan ya rasu sai ya ba halifa na biyu shine Umar bin Khattab ko? Shi kuma Umar bin Khattab bayan ya rasu sai musafin sai ya koma wajen Hafsa tana riƙe da shi. To Uthman bin Affan sai ya aika a karɓo musafin nan, bayan ya karɓo sai ya sa aka kwafe abinda ake da tabbaci su ne ayoyin Al-Qur'ani kawai. Bayan an kwafe daga nan sai ya maida mata da shi, ya tabbatu ko kuma ya tabbatar da mutane akan musafi guda ɗaya. Dangane da adadin musafin da masahib din da aka rubuta, malamai sun yi ƙariju na ilimi, waɗansu sun ce an rubuta masahib ne guda huɗu kawai. Akwai musafi da aka rubuta shi zuwa garin Kufa, watan Uthman bayan sa rubuta Al-Qur'ani sai aka aika da musafi guda ɗaya zuwa Kufa. Duk garuruwan da ke yankunan Iraki, Iran da sauran su za su haɗa wannan musafin. Ɗaya kuma sai aka tura zuwa Basra, ɗaya kuma sai aka tura zuwa Sham, ɗaya kuma sai aka tura sai ya riƙe a wajensa. Wannan a fatawar masu cewa musahib guda huɗu aka rubuta. Waɗansu kuma suka ce musahib guda biyar ne aka rubuta, waɗansu ma sun kai shi guda bakwai. Sauran garikin su ne Makka akwai musafi guda ɗaya, Yaman akwai musafi guda ɗaya, Bahrain kuma ma akwai musafi guda ɗaya. Mun fahimci wannan ko? Amma zan ce mafi inganci, mafi ƙarfi, duk da manan malam shi ya rinjaye da guda huɗu ne. Ina jin ka duba cikin tafsirin Al-Qur'an ko makamancin haka, sun tabbatar da cewa ya tabbatar da cewa musafi guda 7 aka rubuta lokacin nan. Akwai musafi guda 1 a garin Makka. Madina akwai musafi guda 2. Akwai musafil madani al'am, akwai al-khas. Akwai musafil madani al-awwal sai kuma al-thani. Ka guda nawa kenan? Guda 3. Makka, Madina guda 2. Da na gidan gwamnati da kuma garin gamayyan mutane. Sannan kuma sai Basra akwai musafi guda 1. Sai Kufa akwai musafi guda 1. Kaga 5 kenan ko? Sannan kuma sai Sham akwai musafi guda 1. Guda 6 kenan ko? Na'am. Eh to mafi karfin shine 6. Ga sunan haka ne na kawo. Musafi guda 6 ne. Amma dan su kuma sun ce Bahrain nane na 7. To Allah ka samu dace. Allah shi mana jagora. Na'am sai nani? Na'am?
An gama da babu.
Okay, mun gama da wannan babi ko? To Allah ka samu dace. Iyakan bayanin da mallin ke ne a wannan babi. Amma idan Allah ya kai muka fara karatun dirasatin filmul Qur'an, za mu samu bayani gamsassu. Waɗanda kun ba su da shi sai su kuma cikin tafsirin ulumul Qur'an don su samu ƙarin bayani. Al-Ahrubus Sabah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yadda ya tabbatu a cikin hadisin Bukhari, Imam Muslim ma ya rawaito irin shi cewa a qara'ani Jibril ala harfin al-Qur'an, mala'ika Jibril ya karantar da ni al-Qur'ani bisa ga harafi guda 1. Faraja'atu, sannan sai ne mu koma masa na ce masa ya ƙara mini. Falam azal astazidihu, ban gushe ba ina neman ya ƙara min. Wa yazidini, shi kuma yana ƙara mini. Hattanta ha ila sab'ati harufin, har sai da ya kai zuwa ga harfa guda 7. To shine sai wannan hadith ya zanto abin tattaunawa da sharhi da ƙarin bayani na malamai akan cewa menene ma'anar al-ahrufus sab'a, wato inna hadhal qur'an unzila ala sab'ati harufin faqra'u ma tayassara, ko kuma kamar haka, wato kamar qala rasul sallallahu alaihi wasallam. To shine malamai suka yi ta tattauna akan waito sab'ati harufin din, me ake nufi da su. Akwai maganganu da malamai da yawa suka tuka kawa, waɗansu sun ce 35 ne. Akwai waɗansu sun ce akwai khilaf na malamai akan fassarar wannan hadith cewa 35. Wato ra'ayoyin da malamai suka kawo kan fassarar hadith din, waɗansu sun ce kaza ne, akwai wanda ma suka ce gidawoyi guda 7 din nan ne. To akwai zantuttukan malamai guda 35, waɗansu ma sun kai har zantuttuka guda 40 kamar al-Imam Suyuti. Sannan shi ma ibn al-Jazari a cikin An-Nashr fil Qira'at al-Ashr shi ma ya tattauna waɗancan wacan nan matsala din, ya kawo zantuttuka malamai wajen 35 din ko kuma kamcin haka. Sannan Manna'ul Qattan ya yi risala musamman kusan da guda akan sab'atu ahrufin din nan, wato yana daga cikin malaman da suka rubuto akan wannan hadisi kawai. Shine malamai yake cewa rawal Bukhari wa lanamu wa Muslimu dalil man yaqulu wa huwa yu'limu. Rawal Bukhari lana, Imam al-Bukhari ya rawaito mana hadith, wa Muslimu haka nan ma Muslim ya rawaito mene dalil man yaqulu, hujjan wanda yake fadan cewar wa huwa yu'limu alhanin haka ne, wa huwa yu'limu ko alhanin ana neman bayani, bi anna fil qur'ani lil musta'rifi la sab'atan mawsumatan bil ahrufi, bi anna fil qur'an, cewan a cikin alqur'ani lil musta'rifi, ganimin sanin shine al musta'rif, la sab'atan mawsumatan bil ahrufi, akwai la sab'atan, akwai wadansu lafuzza mausuma waɗanda aka kira su da bil ahrufi al ahrufu sabah, wato ma'ana ishara ne yake yi zuwa ga hadisin Bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan alqur'ani an saukar da shi bisa ga harufa guda 7, saboda haka ku karanta abin da ya saukaku muku kamar yadda yanzu ce cikin hadith. To shine malam yake yin ishara zuwa ga wannan hadisi din, kamar yadda Imam Bukhari da Muslim su rawaito wannan hadisi din. Wa qad haka Abu Ubaidin Nashira bi annaha baligatun tawatura, wa kad haka Abu Ubaid, Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam ya bada bayani akan cewar Nashiran yana mai kawo bayanai a cikin littafin sa Fada'il Al-Qur'an bi annaha baligatun tawatur, hadisan da suke magana akan unzilul Qur'an ala sabati arifin sun kai haddi na tawaturi, wato ma'ana an samu hadisai masu jiyawa birjik wadanda suka zo ta hanyoyi masu karfi akan cewa Al-Qur'ani an saukar da shi da harfani guda bakwai kuma riwaya ce mutawatira. Wal khulfu fi ma'ana al-murad qa'im takillu inda sardil azaim, wal khulfu sabani fi ma'ana al-muradi wal khulfu qa'im, sabanin da malami suka yi bambancin ra'ayi da suka sama wajen fassara ma'anar al-ahrufu sab'a fi ma'anar al-ahruf, wajen ma'anan lafazin ahruf dake cikin hadithin takillu zasu gajiyar inda sardil azaim, duk lokacin da aka ce za a jero ra'ayoyi mafi girma mafi karfi, wato ma'ana idan aka ce za a kawo maganganun malamai akan wannan to mutum sai gaji. Wa aqrabul aqwali, wato ne na san yin nuna maka ba zai kawo maka su diga wafa nan, zai kawo maka wanda ya fi karfi ne kawai. Wa aqrabul aqwali fil muradi, wa aqrabul aqwali amman zance mafi karfi fil muradi kan ma'anin wannan magana din na manzo sallallahu alaihi wasallam, watan hadisin kun san hadisi ne wanda yake mushkil shine hadisin da yake da ma'ana rikitacce, watan wanda aka kasa fahimtar menene hakikanin abin da ake nufi. Shi yasa Ibn Kutayba ya zauna ya rubutu akan wannan mai sunan littafin Ta'wilu Mukhtalifil Ahadith ko makamancin wannan, yanzu mai ba ma a samun shi yanzu, ai anan gaskiya yanzu ba a samun littafin nan. Na'am, shi kuma miskil da athar na hadisai ba yayi shi ma sosai, akwai wadansu ma malaman da suka dani haka. To wal khulfu fi ma'anal muradi qa'im, sabanin da malamai suka yi kan ma'anan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi da al-ahrufu sab'a qa'imun tabbatacce ne takillu inda sardihi al-azaim, rayuka zasu wahala watan zasu yi rauni yayin fado manya daga cikin waɗannan khilaf da malami suka yi akan hakikanin ma'anan al-ahrufu sab'a. Kai na ku nazmi ko wai ma'ana idan aka ce za a zubo waɗannan khilaf na malamai ra'ayoyi na malamai dangane da ma'anan hadisin al-ahrufu sab'a, to ta me kace an ga naku to zai wahalar ko zai sa zai rauni zai raunanar ayadufu zai rauni, wato ma'ana ba dai zai samu dama ya kama da su a cikin wannan littafi ba duka wannan maganganun ba, domin aka ce za a kawo to fa hakika za a iya shiga wani yanayi. Wa aqrabul aqwali fil muradi, amma mafi kusancin fatawa da karfin sa dangane da fil muradi manufan annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan hadisi kamar yadda malamai suka ce wa huwa allazi qaribul itimadi, wa huwa allazi kuma shine wanda qaribul itimad shine yake da kusancin dogaro, wato ma'ana yake da madogara na kurkusa. Bi annahu sab'u lugatin fihi wa wahidul ma'ana wa qad yalihi, bi annahu sab'u lugat cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin harsuna ne guda bakwai, kun gane ko, ko kuma lahajoji guda bakwai, kamar misali yanzu nan muna da Hausa, to ai kaga Hausa yari ne ko, amma karkashin Hausa zaka samu lahajoji daban-daban, zaka samu Hausan mutanen Kaduna, zaka samu Hausan mutanen Zamfara, Sokoto, Kano, Katsina, Kajima Jos, Bauchi, Jamil Jindan, zaka samu irin wannan. To irin wannan ikhtilaf din na da ya shafi lahaja din da sauransu shine ake nufi da al-ahrufu sab'a, wanda yake malami sun kuma mafi maili karkatuwa anan, ba kaman yanda wadannan suka ce ai wadannan kirawoyin guda bakwai sune al-ahrufu sab'a din ba. wa huwa alladhi qaribu li'timadi bi annahu sabu'u lugatin fihi wa wahidil ma'na wa qad yalihi to wahidil ma'na ka takaita ma'na wata kadaita ma'na wata akwai lokacin zaga ma'na guda daya kun gane ko ma'ana guda daya kawai yana da lafuzza mabambanta kawo misali idan zaka ce mutum yazo da larabci zaka ce mene ta'al zaka kuma ce mishi mene halumma da kuma kai ce mishi mene na'am na'am iktarib zaka iya cewa iktarib jamil zaka iya cewa hayya bina hayya hayya to duka na udnu udnu ilayya kuma udun minni duk zaka iya faɗan haka so kaga ai ma'anan zuwa ne ake nufi ko amma kuma lafuzza masu mabambanta sun zo to shine wani lokaci zaka sami ma'ana guda daya yazo da lafuzza mabambanta itibarin lahajoja da ake da su karkashin harshen larabci kamar misali mu nan mu za a nan zamu ci muka mu nan zari idan zamu ce ko nan Kaduna zamu ce karbi idan zamu mika mutum abu ya karba zamu ce mene to ungo wani zai ce maka amsa wani zai ce karbi ungo amshi karbi malam kun me kuke cewa in zaka ce ma mutum ungo karba gashi kai ka karba ka gani sai ka karba
sai
ta yi karba ya wannan ai zaka tura shi wani guri ne amma sai ka karba zo karba kenan kun gani kun ga ai abu ɗaya ne amma kuma ma'ana ɗaya ne amma kuma gashi an samu lafuzza mabambanta game da duka ana nufin kuma wannan ma'anan din shine ma'ana wa wahid ma'ana ka kadaita ma'ana wa qad yalihi maqalu man yaqulu bal ma'ani wani kuma wa qad yalihi to bayan wannan ra'ayi na farko cewa harsuna guda bakwai ne kun gane ko lahajoja ne guda bakwai ko kuma harsuna guda bakwai ne daga cikin fuskokin zaka ga lafazi ma'ana guda daya yakan zo da ma'anona da yawa wa qad yalihi maqalu man yaqulu to wannan bayan wannan kuma akwai maganan wanda ya bada fatawa yana bin wancan da cewa bal ma'ani a'a zaka ga ma'anona ne suna da yawa amma zaka ga an kawo lafazi guda daya yana dauke da ma'anona guda daya kaman quru yakan zo da ma'anan tsarki yakan zo da ma'anan kuma haila mun fahimci wannan ko tafarraqatil ma'ani zaka ga ma'anona sun bambantu na'am shukran tafarraqatil mabani zaka ga gini na kalma ta bambantu li ajliha domin waɗannan ma'anona din gini na kalma ta bambantu domin waɗannan ma'anona din zaka ga cikin iko Allah subhanahu wataala a harshen larabci a sami kalma daya wacce za ta iya daukan ma'anona daban-daban sannan kuma inda za a iya bi ta hanyoyi daban-daban za a iya kawo irin waɗannan ma'anona din daban-daban kamar misalin halumma zo ta'ala akabil ajil kaga ai an sami mene ma'anona daban-daban an sami kallafuzza daban-daban amma ma'anan guda ɗaya ne ko to akwai sanda kuma zaka ga an zo da ma'ana guda an zo da wahidul ma'ana wa qad yalihi maqalu man yaqulu bal ma'ani tafarraqat li ajli hal mabani kalma ɗaya ce to amma saboda jujjuyata da aka yi tasrifinta sai ga kuma ma'anona daban-daban sun samu sai ga ma'anona daban-daban sun samu kamar lafazin mabani ginin kalma jam'in mabni mabna kamar misalin yas'aluka ahlul kitabi yas'alu kun gani kaga yas'alu yana yin tambaya ko suna tambaya ka dubi kuma wancan fatakullahi allazi tasaaluna, kaga tasaaluna tambayan guda ɗaya ne kuko ne ko ku guda nawa ne, yawan tambayoyi ko yawan tambayoyi, kaga lafazi ɗaya ne amma gashi an samu ƙari akan ma'anan farko. Saboda mene? Kula da ginin kalma. Yanzu yas'aluka yas'alu an yi tadhifi bai tashdidin harfi na biyu ba, amma tasaaluna fa kaga wannan. Ka dubi kuma walakum azabun alim bima kanu yakzibuna, wata kira akwai bima kanu yukazzibuna, kaga ai ma'anan ya karu akan ma'anan farko. Mun bincike wannan ko ziyada fil mabna tadullu ala ziyada fil ma'na bisa ga wancan ka'ida din. To za ga lafazi daya an jujjuya shi a cikin alkur'ani da gini daban-daban, kuma kowanne sai ga ma'anan ta karu ne akan ma'ana ta farko. Na'am, sai mini fal awwalu sahih wa huwa al azharu qad takarrara al dalil dalilu fihi qad takarrara al dalilu fihi al aktharu karrara ko takarrara na ku karrara ne karrara ko eh shine nan ma fal awwalu sahih kaga ma'ana ta farko na farko cewa sabu lugat ne ake nufi wa huwa al azharu shine mafi karfi. Na farko shine gaskiya kuma shine mafi karfi. Kad qarrara dalilan kad qarrara al aktharu hakika mafi rinjayen malamai sun bayyana da sun tabbatar da dalilin hujja fi akan shi ay alaihi, wato ma'ana fassara wannan hadithin da ma'anan sabata ahruf ko sabatu lugatin shine yafi karfi, kuma shine mafi yawancin malamai suka tabbatar da shi. In ka duba littafin ulumul qur'an kamar su burhan, kamar su al-itkan fi ulumul qur'an, mubayyin fi ulumul qur'an, nafahatun fi ulumul qur'an, min ulumul qur'an, dirasatun fi ulumul qur'an, gari sunan littafai manya zaka samu bayani akan waɗannan wannan hadisi din, wato fassara fal awwalu sahih wa huwa adh-dhahru qad qarrara ad-dalil fihi al-aktharu wa in turid ziyadat at-tahriri, to idan kana son ka sami ƙarin tahriri bayanai karkashin wannan hadisi din, tajidhu fi tafsiri lil jariri kaje ka bincika cikin tafsir ibn jarir at-tabri zaka sama ƙarin bayani akan insha Allah ta'ala. Al-qurra'u wal-qur'an wal-qira'at, matashin karatun mu kuma shine al-qira'u al-qurra'u makaranta al-qur'ani wal-qira'at da kirawun al-qur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine karantar da sahabbai al-qur'ani ko kamar da shi ma ya koyi ne daga malaika jibrilu. So bayan ya karantar da sahabbai daga nan sai aka samu waɗanda suka miƙe tsayin daka, daga cikin su akwai tabi'ai sune suka koyo karatun al-qur'ani daga sahabban nan, suka karantar da tabi'ut tabi'in, aka samu kuma har abin ya zo gare mu yanzu. Shine malam yake cewa wa in tasha ma'rifatul qurra'i, idan kana son ka san qurra'una al-qur'ani wato malaman da suka fi shahara na al-qur'ani, fa ibn kathirin, to ga ibn kathirin nan udda na fa ibn kathirin udda, to na ku fa ibn al-ala ko to wa in tasha ma'rifatul qurra'i fa ibnul ala'i ba'dahul kisa'i, to fa ibnul ala'i ka fara da na farko shine Abu Amr al-Basri, shine ibnul ala ko kuma ka ce fatal ala ko waladul ala ko kamar da Imam Shatibi ya kawo fa walidul ala wa ba'dahul kisa'i, sai bayan shi akwai kisa'i wa hamza, sannan kuma akwai hamza ka kari ne nauke nan na uku wal yahsabi yahsubi ko yahsibi ko yahsabi sad, kana da fuskoki uku me yace shadu biki cewa Abu Amr ibn Waliyah Sabi ibn Amirin Sarihun wa Baqi Muhatabil wala ko kaga sai fara kawo Ibn al-Ala wanda yake shi babu sabani akan cewa shi tsantsan balarabi ne to bayan ya wuce Kisa'i Hamza sai kawo Al-Yasabi shi ma balarabi ne san sa wa Asim sai Asim kaga Ibn al-Ala na farko Kisa'i na biyu Hamza na uku Ya Hasabi Abdullah bin Amir Abdullah bin Amir ni Shami wa Asim shine na biyar sai Nafi'u na shida sai kuma Ibn Kathir shine na bakwai alim wanda yake shi malami ne shi ma wa ba'dhum yazidu fawqa sab'a thalathatan min jumlatil a'imma wa ba'dhum sannan wadansu malamai yazidu thalathatan min jumlatil a'imma suna ƙara mutane guda uku cikin adadin waɗannan malamai na kira'a fawqa sab'a saman wannan malamai guda bakwai fa hakakum yazidu yatluhu khalaf wa hakaza yaqubu mimman qad salaf to fa hakahum gasunan karke su akwai yazid bin kaka abu jafar yazid ibn al-kaka yatluhu khalaf sai kuma khalaf al-ashir shine na gabaki din ka tara su na tare kenan nam sai mani kuma wa hakaza yaqubu sannan sai na gumu shine yaqubul hadrami mimman qad salaf yana daga cikin shi ma wanda suka gabata wa qul shududun wa ghayru tilka al ashara lima ata mabniyan fi an-nashr to kace duk qira'an da ta wuce waɗannan guda goma kai mata hukunci da cewa shazza ce kai mata hukunci da cewa shazza ce kun gane ko gabanin kafin mu kawo sharuɗin nan akwai fahimta ta malamai daban-daban waɗansu malamai magabata can kaman su Ibn Mujahid kaman su Abu Ibn Galbun da makamancinsu su sun taba kan kirawoyi guda bakwai sune na farko watan girawi uku ne kashi uku ne akwai kashin farko sune guda bakwai din nan sai kuma kashi na biyu sune qira'atul ahad wadannan guda uku sai kuma shawaz to ibn al-jazari bayan sa Abu Amr ad-Dani su shadibi sun tafi ibn al-jazari da yazo wanda ke shi ma Allah ya hore mishi wato zurfi a wannan ilimi na qira'at bayan ilimin hadisi to ya binciki isnadin qira'o'in gabaki daya yayi yawo tsakanin Misra da can Sham garin su nan kasashen Larabawa yana neman isnadi yana kokarin tsaftace su to zakanan ne sai ya har ya binciko akan cewa waɗannan qira'o'i guda uku Khalaf Abu Jafar Yaqub su ma sun cika sharuɗin sauran qira'o'in dan haka qira'o'i guda goma su ne mutawatirai ba qira'o'i guda bakwai ba kaman yanda su Ibn Mujahid suka tafi akai shi Ibn Mujahid shine malamin farko da ya fara yin rubutu akan littafin qira'o'i guda bakwai huwa awwal man sabba as-saba Ibn Mujahid mun bincike wannan ko to Ibn al-Jazari da yazo ya tabbatar da cewa waɗannan qira'o'i guda hudu a guda uku sun cika sharuɗa na tawaturanci don haka sai suka zama qira'o'i mutawatirai su ma kenan idan ka ɗauko guda bakwai da suke cikin shatibiyya da asalinsa taysir ka haɗa da guda uku nan zaka samu qira'o'i guda na guda goma kenan su ne mutawatirai to dukkan waɗanda ba su ƙarƙashin waɗannan guda goman to su shawaz ne kawai shawaz ne akwai ne sahabbai akwai ne tabi'ai da sauransu da kanan ne ya fitar da waɗansu sharuɗa guda uku waɗanda malamai kuma sun sallama su akan haka cewa ƙira'a ba ta zama mutawatira sai ta cika waɗannan sharuɗan guda uku na farko kamar yadda yake cewa fa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirasmi ihtimalan yahwi وصح اسناد هو القران فهذه الثلاثه الاركان وحيثما يختل ركن اثبتي شذوذه لو انه في السبعه to na farko daga cikin sharuɗin nan shine qira'a ba ta zama qira'a sai ta zanto mutawatira ma'ana a samo ta da isnadi mutawatir wanda yake yazo ta hanyoyi burjik da kuma saurin sharuɗa da malami suka fitar a cikin littafan su wanda ke dan kaduwa cikin manya-manyan littafan da suka bude bayani akan qira'at za ka ga su da kuma manya-manyan littafan a musnadul hadith za ka ga sharuɗa na tawatuwanci dole ne babu yadda za a yi qira'at ta zama tawatuwa sai ta cika waɗannan sharuɗa na farko shine muwafaqatul wajhin nahwi muwafaqatul wajhin nahwi ta zanto ta yi muwafaqa da ɗaya daga cikin fuskokin nahwu wato ma'ana duk qira'an da za ta zo har a karɓe ta dole ya zanto akwai ta cikin ka'idar nahwu kun ban ci wannan ko ba wai ana son a nuna maka ita ce sai ta yi muwafaqa da nahwa a'a ya zanto dai inda za a bincika cikin ka'idojin nahwu za a samu abu za a samu ka'idojin da sun dace da ita domin alqur'ani shine asali sannan kuma sai na biyu shine muwafaqatu rasul uthmani qira'a ba ta zama mutawatira sai ta dace da yanda aka rubuta alqur'ani lokacin sayyidina uthman kamar misali duk kalmar take da qira'o'i guda uku sama da daya kamar biyu kamar uku ko hudu to aka rubuta ta da sura guda ɗaya ne wanda zai ba da dama ta iya daukan duka surar daka sauran qira'o'in kamar maliki yawmiddin kaga maliki inda zaka kalli kalman zaka ce ne kai malaka malaka kaga wannan shine zai ba da dama ya zanto kalman ta dauki malaka maliki da kuma ne maliki maliki da kuma maliki kamar misali kul fihi ma ithmun kabirun kaga na farko ga kafin sai tudun ba'un sai tudun ya'un sannan sai ra'un haka aka rubuta babu digon ba'un babu digon ya'un kaga wannan shine zai ba da dama ta dauki mene kabirun da kathirun kun gane ko kamar fa tabayyanu babu digo kwata-kwata shine zai ba da dama ta dauki fa tabayyanu da kuma fa tathabbatu da sauransu to duk qira'a dole sai ta zanto tana da mazauni a cikin masahib da aka rubuta amma ka dubi qira'ar da take cewa wayin kana shazza ce wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin salihatin gasba duka masahibin da sayyidina Uthman ya rubuta yasa aka rubuta babu salihatin to dan haka wannan ita ta zama shazza ce kama ma khalaqa dhakara wal untha wa dhakara wal untha duk masahibin akwai wa ma khalaqa akwai khalaqa mu fahimci wannan ko haka ita dai ba ta da khalaqa kaga ba zai yi kuma ta dauki wa ma khalaqa dhakara wal untha ba domin ita dhakara wal untha ne kawai to akwai dai su ga sunan mutaki ina ala rafarifin khudun wa baqariyin hisan kaga ai mutawatira ta zo kawai da mufradi ne sun zo da mufradi ne kawai mutaki ina ala rafarifin khudun wa baqariyin hisan to Allah ka samu dace na'am kace mutaki ina ala rafarifin khudun wa baqariyin jami'i ta zo dashi idan ka shiga cikin tafsirin Ibn Jarir Tabari tafsirin Tabari zaka gansu ga sunan kira wa insha Allah ga sunan sannan kuma zaka same su cikin sharhin Al-Imam An-Nawawi na Taibatun Nashr zaka same su ya ka kawo sosai sannan kuma wannan Sheikh Mutawalli Al-Allama Al-Mutawalli shi ma yayi rubutu akan guda hudu waɗanda shawaz ne to ga dai sunan da sauran malamai da suka rubutu a kai to wannan shine rukuni na biyu rukuni na uku bayan taimawa faka da larabci, ka'idar larabci, muwafaqatu wajhan nahwi, sai muwafaqatu ar-rasm al-uthmani, sai kuma sihhatu sanadi. Sihhatu sanad, waɗannan sune sharuɗa guda uku, kamar yadda Ibn Jazzi ke cewa fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi, duk abin da ya muwafaqa da wajhin nahwi daga cikin kirawoyin nan shaddan farko kenan. Wa kana lir-rasmi ihtimalan, wa kana lir-rasmi yahwi ihtimalan, sannan kuma ya tattaro sura yanayin da aka rubuta Al-Qur'ani a lokacin Uthman bin Affan. Kowace kira'a zaga za ta dauki wannan yanayin tattara Al-Qur'ani yanda aka rubuta kalmomin Al-Qur'ani din. Kun bincin ne ko? Wa sahha isnadan, sannan kuma ta wajen isnadin sai inganta cewa lalle an samu kira'a ce daga Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam ko Al-Qur'ani. To duk abin da ya cika waɗannan sharuɗan guda uku shine Al-Qur'ani. Fa hadhihi thalathatul arkan, kaga waɗannan sune rukunai guda uku na kira'o'i mutawatira sai sun cika. Wa aythuma yaktallu rukunin, duk sanda aka rasa wani lokaci daga cikin waɗannan rukunan, to athbit shuruduhu, ka tabbatar da cewa wannan kira'an shadza ce. Law annahu fi sab'a, koda yana cikin kira'an da ta saba waɗannan sharuɗa tana cikin kira'i guda bakwai ne, ka ce shadza ce kawai. Mun fahimci wannan ko? Wa kana lir-rasmi ihtimalan yahwi, ko da ke za mu zo karatun ɗaya ba madin Allah ya daya, bari ne mu gama, mu samu mu gama shatabiya mai durra, wata biyu mun gama durra insha Allah ta'ala. To sai kuma menene yake gaba? Na'am. Wa qul shuzuzan ghayru tilka al-ashara lima ata mubayyinan fi an-nashri, wa qul, kace ghayru tilka al-ashara, kira'o'in da aka samu koma bayan waɗannan guda goma, shuzuzan shawaz ne dukansu, duk wata kira'a ba nan waɗannan ƙa'idai guda goma ba, cikon guda ukun sune kira'an Abija Abu Ja'far da Yaqub al-Hadrami da kuma Khalaf al-Ashir, lima ata mubayyinan, saboda abin da yazo a bayyane fil nashri, a cikin an-nashru fil qira'ati al-ashr. Mun bincike shi ko? Ina jin da mun yi bayani. Wa man sha'u ikhtilafihim tanawwa'a wa innahu la zahirun liman wa'a. Wa man sha'u ikhtilafihim, mafarin ikhtilafin malamai. Fa haka hum yazidu. To waridi ko mu ci gaba ta nan. Wa man sha'u ikhtilafihim, mafarin ikhtilaf na malamai akan waɗannan kira'o'in shine tanawwa'a, watan ikhtilaf da aka samu, watan shi ikhtilaf din nau'i biyu ne. Akwai ikhtilaf tadad, kun gane, sabani na cin karo, ikhtilaf tadad, wannan ba shi a cikin Al-Qur'ani. Misali in ce ni ina so in ci ganin kallo wani yaro, in ce kai fita, kai kuma ka ce kai zauna, ba umarni ne aka ba shi ba duka, amma ka gane an samu kishiyantin juna ko ba samu ba, shine ikhtilaf tadad, cin karo. Kun bincin wannan ko? Ikhtilaf tadad kenan. Akwai kuma ikhtilaf tanawwu, watan ikhtilafi wanda ya faru, wanda dalilin faruwansa ya samar da nau'o'a, nau'insu hukunce-hukunce ko lafuzza waɗanda su ne za a iya fahimtan waɗansu ma'anuna ƙarƙashinsu. To shine malam sai ya ce wa man sha'u ikhtilafihim, mafarin saɓaninsu tanawwu'an shine ikhtilaf tanawwu, wa innahu la zahirun, wannan kuma bayyananne ne, akwai ikhtilaf tanawwu a cikin Al-Qur'ani. Liman wa'a, ga wanda ya kiyaye haka, Dan saboda kalma ɗaya za ka ga ana karanta ta da fuskoki daban-daban ko? To ikhtilaf ta nau'u ne kawai. Ikhtilaf ta nau'u. Kun gane? Ina misalai shine ga sunan zai kamuna. Kalmar di kamar madda. Wata kira'a za ka ga suna karanta madda da fuskoki daban-daban. Wasu kuma kira'a za ka ga sun ƙara akan waɗannan fuskokin. Misali al-majazizul munfasil a ruwayar Hafsu ka kana da fuskoki uku ne, ko kuma ka dauki kira'ar Hamza da Warsh, su fuska ɗaya ne kawai har ka shida shida. Amma idan ka zo wajen Durifa, Kisa'i, za ka ga harka huɗu ne, waɗansu ma suna jin shi harka uku. Kaga ikhtilaf ta nau'u kenan wannan. Sannan kuma ka dubi wajibul muttasil, shi ma harka shida ne wajen Warsh da wani ne da Warshu waje da Hamza, Imam Hamza. Kun gane ko? Amma inda zaka zo a riwayar Hafs zaka kana da fuskoki biyu ne. Fuskoki biyu ne. To wannan ya shafi ikhtilaf tanawwu. Zaka kalma ana karanta ta da fuskoki daban-daban. Shine kalmar da kamar madda wal idgham da kuma idgami. Wa yastahyu nisa'ahum yastahayyuna nisa'akum nisa'ahum wa yastahayyuna nisa'ahum wa yastahayyun nisa'akum. Kaga ana idgamun nunin cikin nunin ko? Kamar misali qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuha jahilun, ta'muruni a'budu, wata kira kuma ta'muruni a'budu. Kaga akwai idgami ko? Na'am. Kaga fadhanika burhanani. Fadhanika burha. Walladhani ya'tiyaniha. Walladhani ya'tiyaniha. Shukran. Wal qasr da kuma qasru. Wata kalma ana mata qasru, wata kalma ana mata madda. Ai wata kira ana mata madda ko? Na'am. Wal ada'i da kuma kaifiyan karanta wata kalma. Wasu kalma wata kalma za ga wani guri an yi ishimami, wani guri ai ram, wani guri ai ikhtilas, wani guri ai menene kuma ai itmamul haraka, wani guri ai naqalu, wani guri kuma ai barnin naqalu din. Akwai bar naqalu harka din. Wal qasr wani guri a jamar da harka bi, wani guri kuma a ja harka da yawa. Kun gani? أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً 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 بقى مدى با ونوتك لأكم النخرة كنغني زائم مدى تواك زاك يتكني وإبراهيم الذي وفى وإبراهام الذي وفى هكذا كسامو والإزهاري لكم إزهاري كما وجن يستحيون نساءهم يستحيون نساءهم ممبن جشكو للقراء ودن دا وكنشي وكنشيني ودن سنتبتو دكا ودن نقراء ودن guda goma. Na'am, sai mai kuma gaba yace. Na'am. Suwar Qur'an wa ayatihi, sannan kuma zai magana mana magana ne akan surorin Al-Qur'ani da ayoyinsa. Wa qismatul Qur'ani min haythu suwar maziyatun ma'lumatun liman sabar. To labazin sura tana da lugha biyu. Ka iya cewa sura da ibdali sai kanta da wawun madiya, ka iya cewa su'ura, su'ura kun bance wannan ko? Daidai ko ne kai daidai? To wa qismatul qur'ani, kaga karkasuwan surorin alqur'ani min haythu, karkasuwan alqur'ani min haythu suwar, ta kula da surorin sa maziyatun, wannan wata daraja ce da alqur'ani yake da ita. Shi yasa kaga surorin sa an karkasa su kashi kashi kamar yadda zamu ji yanzu. ma'lumatun wadanda suke sanannu liman sabar ga wanda ya bincika hakan kuma ya gano. Mun bincike wannan ko domin kalmar sabru shine al-ikhtibar bincike bincike wa qismatul qur'ani min haythu suwar maziyatun ma'lumatun liman sabar wa hunna arba'un wa ashrun wal mi'a mudhi'atun bi yajma'uha wa tajzi'a wa hunna sune ga sunan arba'un wa ashrun wal mi'a mi'a wa arba ashara suranin su abun nan adadin ayoyin adadin surorin alqur'ani sun kai 114 wannan shine abinda malamai suka tafi akai kumbin chonon ko shine abinda malamai suka tafi akai alqur'ani yana da surori guda na 114 amma kuma akwai su mujahid ko ibnu mujahid shi kuma ya tafi akan cewa surorin alqur'ani guda 113 ne domin a wajen su tauba da anfal suna da ma'anan sura guda ɗaya ne amma dai sahihin zance shine suratu tauba sura ce mustaqilla anfal ita ma sura ce mustaqilla mun bincike wannan ko na'am wa hunna 24 wa mi wal mi'a mudhi'atun sune guda 114 mudhi'atun ko mudhi'atun masu haske kun gane wa tajzi'a bi jam'iha haka ne ko me yace wahiya wahiya arba'un da hamzatu waslin wahiya arba'un ma mi'atin wa ashirin ma'dudatan wanda aka lissafe su mudhi'atun masu haske kalbadri kaman yanda tauraro wata ka yake haske wa qasamu taswir fil qur'ani sun karkasa surorin alqur'ani saba'an ga sunan kashi kamar haka akwai asab'u tuwan asab'u attu da dhamman ta asab'u tuwal inan an saka sana ne kuskure ne atwal ne da dhamma watan sun karkasa surorin alqur'ani kashi kashi kaman kashi hudu akwai abin da ke ce musu asab'u tuwal kun gane ko mudhi'at su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haddace su ya zama habru fa huwa habrun ko makamancin haka idan ka haddace su ka zama habru ga sunan asabu tuwal din su ne suratul baqara ali imran wan nisa'i wal ma'ida wal an'ami wal araf wal anfal wat tauba ga sunan zan saki fadi baka suratul baqara ali imran nisa'i ma'ida an'ami a'rafi guda shida kenan ko to ta bakon shine aka samu zantuttuka guda uku wasu ce suratul anfal ita ce ta bakwai wasu ka ce a'a suratul anfal da tauba a matsayin sura ɗaya ne su ne na bakwai wasu kuma suka ce suratul yunus ita ce ta bakwai ku je ku duba ath-thamaruddani min sayyatul albani ko maka ko suna irin wannan fatawa ne na Sheikh Nasiruddin Albani da aka tattara su aka yi littafi kusan da guda akan matsalolin alqur'ani ulumul qur'an so yana da kyau mu je mu samu wannan littafi zamu ga wannan ikhtilafi din eh dan tafsira ma ya kawo amma kaman shi ya kawo biyu ne ko to shi ko wancan ya kawo guda uku ne iktilafin na uku shine suratul tauba ita ce ta bakwai wadannan suna ke ce musu as-sab'u tuwan mun bincike wannan ko to sai kuma kashi na biyu wal ma'in mi'in afwan da kasar mimun mi'in su ne surorin da ayoyin su ba su wuce 100 ba, ko kuma 100 da wani abu, su ne kashi na biyu, su ne mi'in, mi da kasarar mimun, mi'un, mun bincin nan ko, sai kuma kashi na uku su ne al-mafani, su ne mana ce mi'i wal mi'ina athani, ma'ana al-mafani su ne surorin da ayoyin su suka gaza 100, kun bincin nan ko, sannan kuma sai kuma kashi na hudu summal mathani, afwan bari in duba baitin nan, akwai asabu duwad ko, sai kuma almiin, almiin haka ne, walmiin athani shine kashi na biyu, na karanta shi da mathani, mi'in sune kashi na biyu daga cikin surorin alqur'ani, mun bincin nan ko, thummal mathani sannan kuma sai almathani, wala kada ta naka saba min almathani walqur'ani alazim. Sune surorin da ayoyin su suka gaza 100, da ana ce musu mathani ne saboda ana yawan maimaita su a cikin sallah, bada hal mufassal sannan kuma sai mufassal, su ma mufassal din an kasa su kashi uku ne, akwai tuwalul mufassal, tuwalul mufassal, tuwalul mufassal ya fara tun daga suratul qaf har zuwa suratul buruj, sai kuma awsatul mufassal, awsatul mufassal sun fara ne tun daga buruj har zuwa suratul bayyina, sai qisarul mufassal su kuma daga suratul bayyina har zuwa minal jannati wan nas, wadannan su ne karkashi karkashi na surorin alqur'ani. To wai jerin gwanan surorin alqur'anin nan shin al'amari ne wanda babu ijtihadi na sahabbai, wato zai zama tawfiki ne koko tawqifi ne, tawqifi ne koko tawfiki ne, mun bincin nan ko, to shine malamai suka yi kare juna ilimi akan cewon gaskiya jerin gwanan surorin alqur'anin nan tawfiki ne, ma'ana babu wani mahaluki da yake da hannu a cikin jerin gwanan surorin alqur'ani, annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya karantar da haka, shi ma daga Allah subhanahu wataala ne ya karbo, mun bincin nan ko, waɗansu kuma suka tafi akan cewa a'a ijtihadi ne. To waɗanda suka ce al'amarin tartibin surorin alqur'ani tawqifiyun ne sun kawo hujjoji, daga cikinsu akwai hadith wanda Imam Ahmad ya fitar da shi, Abu Dawuda ma fitar da irinsa, da wasunsu kamar yadda ya zo cikin hadisin Aus bin Abi Aus Huzaifatu Thaqafi, wato ma'ana na'am, to shi wannan sahabi Aus bin Abi Aus Huzaifa Thaqafi yake cewa daga cikin mutanen Thaqif da suka zo wajen manzon Allah, da suka zo wajen musulmi, daga cikin an samu waɗansu mutane daga cikin kabilar Thaqif, waɗansu musulmi daga cikin kabilar Thaqif sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun zo wajen sahabi ko kuma sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, to daga nan sai wasu daga cikin sai suka tambayi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ta yaya kuke karkasa alqur'ani, kun gane ko, sai suka ce suna karkasa alqur'ani ne kamar haka, akwai kashin farko yana kunshe da surori guda uku, kashi na biyu yana kunshe da surori guda biyar, kashi na uku yana kunshe da surori guda bakwai, kashi na hudu yana kunshe da surori guda tara, kashi na biyar kenan ko shida, kashi na biyar yana da kunshin da surori guda goma sha ɗaya, sannan kuma sai guda goma sha uku sai kuma hizmul mufassal wahdahu. To wannan ya nuna cewa kenan tunda an samu karkashe-karkashen surorin Alkur'ani daga sahabbai, ya nuna cewa amr ne tauqifiyun tunda kan manzo sallallahu alaihi wasallam suka koyo. Din da a ce ba su koyo daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba, ba za su karkashe surorin Alkur'ani haka ba. Mun bincike wannan ko? Sai dai cikin hadisin dai akwai maqal a ciki. Shaykh Nasiruddin Albani ya raunana hadithin. Sannan kuma masu fatawa ta biyu da suka ce ai al'amarin jeringin surorin Alkur'ani ijtihadiyyun ne, su kuma sun kafa hujja ne da hadith wanda Imam Muslim ya fitar da shi da isnadin sa zuwa ga Ubayy ibn Ka'ab. Afwan, sun kafa hujja ne akan cewan ai masahib din sahabbai gabanin a tattara Alkur'ani lokacin Sayyidina Uthman, kowanne zaka sama jerin surorin Alkur'ani a cikin musafin sa ba daidai ne yake da ɗan uwansa ba. Misali, cikin musafin Ibn Mas'udin tartibin sa suratul Nisa'i ita ce farko, sai Ali Imran, haka kake, haka na maki a cikin musafin Ubayy. Kun gane ko? Wannan shine na farko hujja da suka kafa hujja da shi. Sannan kuma sai na biyu, hadisin Imam Muslim da ya fita cikin ingantaccen littafin sa daga Hudzaifa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a sallan nan nasa fakara al-Baqara, sai ya karanta suratul Baqara, thumma an-Nisa'i, daga nan na'am sai ya karanta suratul Nisa'i, thumma Ali Imran, gaba kuma sai ya karanta Ali Imran. Ya karanta su ne a jere? Kaga bai karanta sa jere ba. Sai wannan ke nuna cewa kenan ashe tartibin surorin Alkur'ani ijtihadiyyun ne, wato kokarin sahabbai ne. Mun fahimci wannan ko? To amma dai zance mafi karfi ko fatawa mafi karfi, tartibin surorin Alkur'ani tauqifiyyun ne, ba ijtihadiyyun bane. Tauqifiyyun ne shine abinda malam na a cikin sharhin nasa ya rinjayar da shi. Domin wa alaikum salatu wallah, domin wancan hadisin da da suka kafa hujja da shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul Baqara, sai ya tafi ya karanta Nisa'i, daga nan kuma sai ya dawo Ali Imran, kuma bai nuna yanda tartibin surorin Alkur'ani yake. Wannan yayi ne domin ya nuna halascin haka a cikin sallah. In ka karanta wancan nan sunan zaka iya tsallake ka je wata can ka dauko ta, kuma in ka ga dama sai ka dawo baya. Na'am mallam.
Da'an maganar da zan yi.
To alhamdulillah. Sosai kwa, jazakum Allah khairan. Wa assalamu alaikum. Wa ajma'u fi iddatil ayati ala alafi sittatin wa yati. To. Na'am?
Haka da kake yi fassara.
Kace
akan fassara,
thumma al-mathani ba'da hal mufassalu wa hakadha al-akhir fihi fassalu. To thumma al-mathani, mun ji cewa akwai asbut wal ko, akwai mi'un, akwai al-mathani, haka ne ko? Sai kuma mufassal. Kaga an kasa karkasa surorin Al-Qur'ani kashi na hudu. To sannan shi ma mufassal din shi ma sun karkasa shi kashi uku, akwai tawalul mufassal da ausadul mufassal da kuma qisarul mufassal. Shine malam sai ya ce wa hakadha al-akhiru, haka nan kuma al-mufassal na karke fihi fassalu, ai fassalu fihi, shi ma sun rarraba shi dalla daki. To wal aslu fi dhat tartibi kana al-khulfu wa thalith al-aqwal haythu al-ilfu. Ko والاصل في الترتيب اصلي وجن تجيرين غانن سورورن القراني كان الخلف akwai sabani na malamai da ya kasance wai shin jerin gwanin surorin alqur'anin nan karantacce ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam, babu wani ijtihadi na sahabbai, koko a ijtihadin su ne koko a'a? To malamai sun kaskashi uku ne kari akan wannan na kawo. Wannan sun taba kan cewa jerin gwanin surorin alqur'ani tauqifiyyun ne, banda dama in yi banka baka dama kai makai. waɗansu kuma sun taba kan cewa ijtihadi ne sahabbai, waɗansu kuma sun ce a'a waɗansu surori tauqifiyun ne, waɗansu kuma ijtihadi ne na sahabbai. Kun bincin nan ko shine yake nufi da wafallithul aqwala, ka ukunta fatawo wanda aka samu akan tartibin surorin alqur'ani, haythul ilfu wanda ke sune aka san su aka saba da su kuma, warajjahan tartibahu at-tawfiqi wa huwa iktiyarul hafiz al-hasifi, warajjahan ka inganta tartibahu at-tawfiqi, kashin na farko din nan cewon tartibin ayoyin alqur'ani tawqifiyun ne, watan matsalolin na tattar surorin surorin alqur'ani jerin to su a cikin musafi, to wannan karantacce ne al'amari ne wanda ke babu ijtihadi ko kuma fahimta ta wani daga cikin sahabbai, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su ne kawai shi suka yi. Wa haythu iktiyarul hafiz wa huwa iktiyaru, wannan kuma shine zabin al-hafiz, dukan wani hafizi al-hasifi wanda yake kuma mai dataccen ra'ayi. Kun bincin nan ko idan mun dauke shi a haka, dakatar da shi yanzu sa lokaci bai yi ba. Na'am, wannan ba to ai akwai speaker za a kira ana, to wancan agogon ba shi da motel akhir kenan ko, a ba saura kuta ba ne labarin ne ko, to alhamdulillah, to amma ai ba shi ne ke kiran sallan ba, karambani ne kawai zo yi na farko kenan, kuma ai gashi da wuta. Wa huwa iktiyarul hafiz, amma nan hafiz din ai ya kawo da ma'arifa ko, to a cikin wannan fanni gabaki da tunda yana da alaka da ilimin hadisi, to Ibn Hajar kenan ke nufi shine hafiz din, wannan ita ce fatawar da hafiz Ibn Hajar ya zaba cewa tartibin surorin alqur'ani amrun tawqifiyun ne la ijtihad fihi. Al-hasifi wanda ke mai dataccen ra'ayi, tartibahu tawqifi namu wa ajma'u wa rajahan tartibahu tawqifi, to karin jayar da cewa jerin gwanin alqur'ani al'amari ne tawqifi, wato jerin gwanin surorin alqur'ani tawqifi ne, wa huktiyarul hafiz, wannan kuma shine abinda hafiz ibn hajar ya zaba al-hasifi wanda yake mai dataccen ra'ayi ko kuma mai kaifin kwakwalwa. Wa ajma'u fi adadil ayati, dukkan malamai sun yi ijma'i akan ayoyin alqur'ani, adadin ayoyin alqur'ani bi 6000 wa ba'du ya'ti, cewa sun kai 6000, kun gane ko, wa ya'ti ba'du min al-mi'in, sannan kuma akwai 200 bayan haka, duk malamai sun tafi akan cewa ayoyin alkurani sun kai 6,200 ba da hafna tani wadannan sun kara 12 wa ajma wadansu kuma sun kara 12 akai wato 6,212 ko wa ajma'u fi adil ayati bi 60,000 wa ba'd ayati min al-mi'in wa ba'daha ithnatani to amma nan min al-mi'in ba'da hasnatani wa ajma'u fi al-ayi lil-qur'ani haka ne ko to wa ajma'u fi adad al-ayati bi 60,000 wa ba'd ayati min al-mi'in بعد حفنة تاني سننكم أكوي بيو واتن دبو شدا دلري بيو كم يجون نكو ودن سكم سنين كاري أكي كما يندي يكاونا ودن سلسن تباكن شوات دلري بيو دبو شدا دلري بيو دقوم شاهدو دبو شدا دلري بيو دقوم شاوكو واسكم سن تباكن دبو شدا دلري بيو نيكوي شيني نن بستة آلاف دبو شدا من المئيني بعد حفنة تاني دبو شدة الريبيو واسكم سنك آدي أكان هكا أما دس كيان كان سن كسن أدي دين آيان القرآن كجي علم الفواصل رجشن علم الفواصل نذاك فمشا أدي دين آيان القرآن بس أغا مذهبو بان معلمان لسافي نكيدة دكيدة دين يان آيان القرآن واجمعو في الآي للقرآن amma sannan kuma dangane da jerin gwanan ayoyin alkur'ani duka malamai sun yi ittifaki akan cewa mene shin tauqifi ne ko shi ma ko tawfiki ne tauqifi ne ko ko tawfiki wato ma'ana shin kanatacce ne da kamar zo sallallahu alaihi wasallam babu wani istihadi akai ko ko a'a akwai istihadi jerin gwanan ayoyin alkur'ani ba shine malamai ce bi annahu tawfiku shi ma malamai sun tafi akan cewa jerin gwanan ayoyin alkur'ani kamar na surorin ne al'amarin su tauqifi ne litartibi ga jerin gwanan min duni shakkin babu shakka tare da shi wannan bayani zahirin bayyananne muribi wanda yake murib zai sa wanda zai sa ai kokonto akan haka watan shi ma dai akwai sabani na malamai amma mafi karfin magana shi fatawa ita ce jerin gwanan ayoyin alkur'ani shi ma tawfiki ne kaman yanda jerin gwanin surorin alkur'ani yake mun bincin nan ko dukkan cikin at-tafsira fil qur'an din da ya bayyana yayi bayani dalla dalla sai mu koma ga littafin insha Allah abinda Allah ya bamu iko mu karanta daidai Allah shi bamu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya famtar da mu kuskure ne kuma ya bamu iko gyarawa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik